duk lokacin da aka yi amfani da kalmar sauro da siya a yare na larabci malamai suka ce ta dullu alamin sa'in wa hukudin fi makani tana nuni akan kamewa da kuma daskarewa a guri daya wannan ya sa Allah madaukakin sarki yayi magana ta harshen da na Maryam alaihi salam lokacin da mutane suka yi mata sha ina kika samu wannan yara bayan anan garin kowa ya san babanki ba mutumin banza bane mamarki ba mazinaciya bace a lokacin da ake tambayin da na Maryam Allah madaukakin sarki yake cewa sai ta ce inni na ghafir lirrahman sawman wa lan ukallima al-yawma insiya na fa as-sawm anan gurin da tace tana yi shine al-insaf ta same ba za ta yi kowa magana ba shi yasa wannan watan da zamu shiga ciki watan Ramadan wasu ke kiran sa shahrus sabah da haka Imam al-Baghawi ya kawo fassara daga cikin maganganun da malamai suka yi akan wasta'inu bis-sabah والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين يجي لألّا يجي والسعير بالصبر الصبر شين يكون يمتي مقوط عني ينقذي دمين يجي ذكان كلبا الصوم دا الصبر صنع دا علاقة الصبر في اللغة شين الحبس قريبا يجي حقولي في مريم يا أبكى جتنسا أم الله سبحانه وتعالى حقكم أزمي yake ainihin wato kare mutum ya hana shi cikin fadawa sabon Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata a cikin littafin Muktasar Minhaj As-Salihin a shafi na 44 da kuma At-Ta'rifat na Imam Al-Tirmidhi a shafi na 141 da kuma ainihin wato littafin Kashf Istilahat Al-Qulub a mujalladi na shafi na 264 malamai sun ce idan an ce azumi a yare na shari'ar musulunci huwa al-insaf shine kamewa anil akli akan ci wa shurbi da kuma sha wal jima' da kuma barin jima'i wa sa'il al-muftirat da sauran kowane irin abinci yawman kamilan wuni cikakke bi niyyat siyami da niyya ta azumi da za ki tashi kin asuba ba ki ci komai ba har sai da rana ta fadi idan ba niyya a zuciya ki ta cewa azumi kike yi ba za a kira shi azumi kuma in an je gaban Allah ba ki da wani sakamako sannan mai salatul fajr daga lokacin da al-fajr ya kullo al-fajr din wato as-sadiq din ba al-kadhib ba ila ghurubish shamsi har zuwa rana ta fadi wannan shi ake ce masa azumi idan mutum yake ci yake sha yake jima'i yake cin kowane irin abinci wani cikakke amma bai yi shi da niyyar bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala ba wannan ba a kiran shi a ce masa ainihin wato azumi Ibn al-Qayyim ya faɗa a littafin Zadul Mi'ad ya faɗa haƙiƙanin ainihin wato azumi Ibn al-Qayyim yake cewa ka sani fa shi azumin nan da ake magana fa huwa lijamul muttaqina wato shine linzami na masu tsoron Allah yaki yana da ragama doki yana da linzami rakumi yana da akada wanda ya zauna kauye ya san wannan doki yana da linzami rakumi yana da akada sannan yaki yana da abinda ake ce masa ragama to shi da zami idan mutum ya hau doki shine abin da yake control din dokin da shi wajen inda dokin yake so yayi inda baya so ba zai yi ba saboda wannan linzamu yana masa ainihin wato da baibai to haka azumi yake shine ainihin wato lijabul muttaqina kamar yadda Ibn al-Qayyim ya ainihin wato faɗa sannan Ibn al-Qayyim bayan ya faɗi wannan yake cewa bayan azumin nan shine ainihin wato lijabul muttaqina sannan wajdatul muhajirina shine garkuwa ta masu yaji akwai jinna akwai junna sannan akwai janna kai sa wani malami da yazo yana yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace jazaa'u mu'minin harirun wa jannatu fada qawla kuffarin asabatu jannatu fama huwa illa min jahannama jannatu agasa bihi Allahu wara fa huwa musnatu tura wusada qawlan latin tatafayyahu da haka janna shine aljanna ko gona jinna kuma shine hauka jinna kuma shine garkuwa to azumi garkuwa ne na masu koran Allah sannan wariyadatul afrad wato kirenin ne na manyan bayan Allah wal muqarrabina da kuma mutanen da suke da kusanci ga Allah wa huwa da rabbil alamin min bayni sa'iril a'mal azumi na Allah madaukakin sarki ne tsakanin ayyuka fa inna as-sa'ima ibul qayyim yace min azumi la yaqalu shay'an baya aikata kowane irin abu wa inna ma yasruku shahwatahu wa ta'amahu wa sharabahu min ajli ma'budi mutum ya karba abincin shi da abin da yake sha da abin da yake sha'awa saboda wanda yake bauta ma sai yace fa huwa tarkul mahbubatin nafs shine barin abin da rai take so wata lazzuzati ma da kuma abin da rai take jin dadi me yasa mutum yake wannan yace isara li mahabbatillahi azza wa jalla wa mahtaqi saboda fifita neman yadda Allah da kuma ainihin wato kaunar Allah subhanahu wa ta'ala sai yace wa huwa sirr wannan azumin da kuke ganin sa wani sirri ne bainal abdi wa rabbihi tsakanin bawa da ubangiji shi ibn al-qayyim yace la yastaribu alayhi istiwaa wani daga cikin mutane babu yadda za a iya tsinkaye akan sirrin da ke tsakanin bawa da Allah sai yace wal ibad su bai kadi yastarifuna min ala tarki al-mufdirat sukan iya ganewa ne kawai ta hanyar barin abincinka na bayyane amma a koyi idan mutum yana azumi babu wanda zai iya ganewa yana yi ko baya ibn al-qayyim yayi doguwar magana ya nuna cewa lalle azumin nan da ake yi yana da alaka hatta da abin da ya shafi wato lafiyar mutum azumin nan yana da martabobi guda da yawa sukan yi tambaya cewa me yake sawa a cikin Ramadan gashi ana azumi amma wasu suka ga halayensu da suke da shi mara kyau bai canja ba cikin Ramadan din yana nan kuma gashi an ce azumin nan kaza 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 sai malamai suka ce matakin azumi guda uku akwai sawmul umum akwai sawmul khusus akwai sawmul khusus al-khusus suka ce wani azumi ne azumin gama gari shine azumin da yake wato shine kaful batani wal fardi an qada ash-shahawat mutum ya kame ainihin wato cikin sa ya hana shi abinci ya kame daga sha'awar shi wannan shine azumin gama gari wannan yasa da yawa azumin gama gari suke wani idan azumi ya zo bambancin shi da wajen azumi ko wata bambancin ta da wajen azumi kawai a azumin ta daina ci ne ta daina sha da rana amma duk wata ɗabi'a da take kafin azumin to fa da azumin ya zo ba ta canza ba wannan shine azumin gama gari amma sawar khusus azumin keɓantattun bayan Allah suka ce shine huwa kaffun nadari shine kame kallo mutum ba zai buɗe idonsa ba ya yi ta kallon abin da bai dace ba a cikin wannan wata ne da za a shiga na Ramadan za ka ga wannan suke da satellite MBC 1 MBC 2 3 4 su gamzaki su saurarwa su wane ne wane ne tana nan idan tana nan kuru tana fi sun aje watan tuko yanzu ga sanan sakofi da an kirkiro wata sai ta tura a karɓo mata ka suna warin haya guda goma ta zo ta sa wannan ya ƙare sai ta cewa ai gara kallon wannan safin da zaman banza ba da kusin da zaka sauraro abin da ake yi ba za ka zauna ake karatun Qur'ani ba inda ake wa ake angosu ba ta zuwa wa wannan dan ya dauke masa kewa sai ka zauna sai ka kallon wannan safin to din dai azumi ne na manyan manyan bayan Allah ke fantasu na farko akwai kaffun nazari kame ido daga duk abin da mutum bai kamata ya kalla ba ya daina kallo sannan wal lisan da kuma harshe shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al muslimu musulmi na gaskiya shine man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi wanda musulmi dan uwan suka kubuta ba zai cutar da su ba da hannun shi sannan ba zai cutar da su ba a ainihin wato harshe shi sannan bayan wannan waliyadi da kuma kame hannu warrijil da kuma ƙafa sannan wasan da kuma ji walbasar da kuma gani wasa'irin jawarihi da kuma sauran gaɓɓai anil asami da bizni wannan shine azumi na hakika abinda ake so azumi idan mutum ya kame daga ci da sha daga abinda ake sha'awa to azumin ya haifar masa da kame gidansa daga kallon abin da bai dace ba ya sa masa kame hannunsa daga taba abin da bai kamata ya taba ba sannan ya sa masa kamewa daga kafarsa ba za ta tashi ta tattaka ba ta tafi inda Allah subhanahu wata'ala baya ainihin wato so wannan shine azumin keɓantattun manyan manyan bayan Allah to wannan azumin da za a yi a cikin wannan watan duka masadiru na tashari kitab wa sunnata wa ijma'an sun haɗu cewa wannan azumin wajibi da mutum zai yi sallah ya yi zakka ya fi aikin hajji ya kaɗaita Allah in ya fi lahira babu wannan to ya tafi makansa gaban Allah subhanahu wata'ala da matsala malami suka ce azumi ya wajaba ne da nassoshi na alƙur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aya ta farko ita ce ya ayyuhallazina amanu ya ku wanda kuka yi imani abdullahi dan mas'udi ya ce duk inda kaji Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu to idan kana tafiya ne ka tsaya idan kana zaune ne ka ƙara zama in kana tsaye ka zauna wani abu zai fito ko dai a ce mutum ya yi ko a ce masa ya bari kuma dukkan wanda ya bibi ayoyin Qur'ani sama da ayoyi 80 da wani abu in dai Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu to abu bai ne zai fito ko dai a ce a yi ko a ce a bari shine abin da zai fito to wannan shine kira na farko ya ayyuhallazina amanu imani kuma a yare na larabci shine at-tasdiq gaskatawa shi yasa a Qur'ani suka ce idan kalmar al-imani ta zo ta yi ta'addi da lamun ta yana nufin at-tasdiq wal iqrar kamar wa idh qultum ya musa lan nu'mina laka ba za mu yi imani da kai ba wannan lan nu'mina laka shine ba za mu gaskata ka ba ba za mu yi ikrari da abin da ka zo da shi ba amma idan kalmar al-imani ta zo ta yi ta'addi bil ba to yana nufin imani wanda yake da wa'ancin rukunnan da aka ainihin wato faɗa kamar yin faɗin Allah ta'ala zai ce ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qabl sai ce wa man yakfur billahi wal rasulihi wal yawmil akhir wanda ya kafirta da Allah da manzon Allah sai ce da ranar lahira sai aka kawo shi da ba dan haka imanin nan a yare na larabci shine at-tasdiq wal iqrar wasu malamai suka ce istilahin imani shine abinda annabi ya faɗa yake an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi wanda ya kudirce wannan yake bauta ma Allah da su ko da shi Allah yake magana yake ya ayyuhallazina amanu wasu suka ce imanin nan shine qaulun bil lisan baki ya faɗa abu sannan wata ƙadin bin dinar zuciya ta yadda da abin da bakin ya faɗa sannan kuma gabbai su tashi su yi aiki da abin da baki ya faɗa zuciya ta ku da ke a ga tasirin shi a gabbai imani yana ƙaruwa idan ana ma Allah subhanahu wa ta'ala da'a sannan imani yana raguwa idan aka jinfari aikin sabon Allah ga dangana shine imamu al-qahtani yake cewa imanu na billahi baina salasati qawlin wa amalin wa i'tiqadin binani imanin mu da Allah yana tsakanin abu guda uku ne qawlin a samu magana sannan wa amalin a samu aiki wa i'tiqadin binani sannan kuma kudirce zuciya ta kudirce abinda zuciyar ta faɗa wannan shine abu na farko ya ayyuhal ladzina amanu wannan imanin da Allah ta'ala ya faɗa a cikin wannan aya yana daga cikin abubuwa guda biyu da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alƙawarin cewa duk mutumin da ya rinke shi sai Allah madaukakin sarki ya rayar da shi rayuwa mai daɗi da yawa daga cikin sun kuskure sun ɗauka cewa yanzu mace jin daɗi na ƙarshe da morewa a gidan aure shine a ce mijinta ya gina mata wani gida ya kai girman unguwar da ita kadai duk matar da ta samu wannan to ta gama jin daɗin rayuwa wasu daga cikinku sun ɗauka cewa jin daɗin rayuwar duniya yana da alaƙa da mace ta mallaki kuɗaɗe kowane iri tana da akawun daban-daban a gida Najeriya sannan tana da shi a waje duk lokacin da ta buƙaci kuɗi ko miliyan nawa ne za a kawo mata wasu daga cikinku sun ɗauka cewa jin daɗi yana da alaƙa da wato mace ta samu wato duk kayan da take da buƙatar sawa kowane iri ne duk tsadarsa a duniya za ta iya sawa wasu sun ɗauka cewa jin daɗin yana da alaƙa da abincin da take ci ne wasu sun ɗauka cewa jin daɗin yana da alaƙa da fitar da ƙasashen waje yawo yau tana America gobe tana Ingila Jibi tana Tana Gata tana Singapore Jibi tana Dubai yau tana nan wasu sun ɗauka haka wallahi duk wanda ta ɗauka wannan shine ta hanyar ake samun jin daɗin rayuwar duniya to you are very stupid ba ku sama ba ku ma san abin da kike yi Allah ya ce man amila salihan min zakarin aw unsa duk wanda ya aiki mai kyau mace ne shi ko namiji wa huwa mu'minu alhalin yana da imani Allah sai shi falanuhu yannahu hayatan tayyiba wallahi sai mun rayar da shi rayuwa mai daɗi idan kina so ki rayu rayuwa mai daɗi wacce babu kunci da takura da wahala a cikin ta to ki kokari ki zinci abu biyu al-imanu wal amalu salih imani da aiki mai kyau in Allah ya ta Allah ya sabo ke miki rayuwa ba za ki wahala a cikin ta a wannan akwai misalai da dama da ba lokacin da za mu buga misali a kansu wannan shine abu na farko ya ayyuhal ladzina amanu abu na biyu Allah ya ce kutiba alaikum as-siyam an wani ta'azimi a kanku malamai suka ce fi'ilin kutiba mabniyun lil majhul idan kai an kawo shi mafi yawanci aka ce kutiba to abin da yake da wahala ne ake amfani da shi a ce kutiba kamar yaki Allah ya san yaki yana da wahala saboda yaki yana buƙatar ranka za ka bayar sannan kuma sai ka ɗauki kuɗinka ka bayar kamar yadda ya ce a nan tara ilal ladina qila lahum kuffu aydihim wa aqimu as-salata wa atu az-zakata falamma kutiba alaihim al-qital kamar yadda Allah ya ce kutiba alaikum al-qital wa huwa kurbun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun wannan yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake kiran hanzala yake masa gasirul mala'ika hanzala yayi aure ranar da matar ta fara daren farko aka kada tsarorawar jihadi ya gama saduwa da ita da janaba a jikin shi ko wanka bai ba ya fito ya tafi filin yaki ya mutu yana mutuwa Allah ya turo mala'iku suka yi masa wannan gawa dan ga yanda ya ce shi ango yaji an kada wata rigima wata tsaya ba addini zai ba rike shi dai aka kawo ka wata kada ba dai to wallahi ni ba rako amma ya fita a ran da matar ta kare ranan farko aka kada tsaurar da haji ya fita saboda yaki ne abu ne mai wahala to yadda yaki yake da wahala shi yasa aka ce kutiba alaikumul qital ألم تر إلى الذين خرج ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبيل له بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل أسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال صور ياتينا وحالا فيس ياتي كده وحالا عقب سنك tun daga safe daga asuba a ce ba zai ci komai ba sai rana ta faɗi haɗe yake da wahala shi yasa sai Allah ya amfani da fi'ilin kutiba ya ce kutiba alaikum siyam to asiyam din nan da Allah ya ce kutiba alaikum siyam shi ne muka faro magana a kansa muka yi bayanin sa a yare na larabci da kuma a istilahin malamai idan an ce asiyam me ake nufi da asiyam shine muka ce kamewa daga ci ko sha ko abinda mutum yake sha'awa wani cikakke da niyya ta yin ainihin wato azumi tun daga kullowa alfijir har zuwa lokacin da rana ta faɗi wannan shine ainihin wato asau to sannan abu na gaba Allah madaukakin sarki da yace kutiba alaikum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum kamen aka wajabta wanda ke gaban ku azumi kenan wannan azumin koda yanayin sa ya bambanta daga al'umma zuwa al'umma amma dai an ittifaqi babu wani annabi da Allah ya turo doran kasa fati al'umma sa tana yin azumi sai dai ya kan bambanta gurgurdan wato yanayin mutanen da kuma annabin da aka turo musu sannan Allah yake cewa la'allakum tattaquna an wajabta azumin nan din dan ku kasance masu tsoron Allah shi yasa suka ce la'alla tana zuwa da ma'ana guda uku ko huɗu a larabci akan ce la'alla kamar yadda da yawa suka karanta a nahul wadi kasa kasa nan da ma'ana harfu taraki amma ne sannan la'alla yana zuwa da ma'anan harfu tahqiqin tabbas sannan la'alla yana zuwa da ma'anan harfu ta'lili sannan la'alla yakan zo daga cikin huruful jarri a bangaren wasu larabawa shi yasa Ibn Malik da ya tashi lissafa huruful jarri guda 20 ya lissafa hatta da Allah haka huruful jarri wa yamin ila hatta kala hasha ada fi an ala muzmun zuruf bala mu kaiwa wa ta wal kaf wal ba wala Allah wa mata to wannan la Allah dake ciki har huta alilin me yasa Allah madaukakin sarki yace ai azumin nan shine dan ku kasance masu tsoron Allah shine babban wato tarbiyya da kuma makarantar Ramadan take so musulmi ya zama shine ya zama to yana da tsoron Allah subhanahu wataala wajen kiyaye dokar Allah idan an ce masa yayi idan an ce masa ya bari to amma misalan hal na yawa daga cikin mutane maza ko mata yadda kuka san Allah bi ake bauta Allah Ramadan daban sannan Allah ubangijin wa Ramadan yanzu din da ake karatu na mata idan ana yi wajen azumi insha Allah idan azumi yanzu zaka ga annin idan Ramadan din ya wuce zaka dauka kama mata aka aka kulli zaka neme su karaka haka maza yanzu da an fara azumi duk masallaci za ku ga gwangwaraye da butoci da tabarmi sun yi karatu kowane masallaci yanzu da asuba kafin liman ya fito za ku ga an cika masallacin liman ake jira amma yanzu kafin Ramadan din nan da kyar duk masallatan da ake sallar asuba za a kafi sallar asuba sau biyu ne za a kafi sallar asuba sau biyu ne idan liman ba ya ta dogon sura ba to kuma mutane da za su kafi sallar dan wani ya dogara ne sai ya ji an tada sallar sannan zai tashi haka ake yi yadda ka san ba Allah dai ake bauta ma ba bayan ubangijin wannan wata na Ramadan da za a shiga kuma shine ubangijin sauran wata to wannan takawar da Allah madaukakin sarki ya ce la'allakum tattaqun Allah ya ce mi azumi ne dan mu zaman tuma tsoron Allah. Wani mutum ya taba tambaya Abu Huraira yake masa me tsoron Allah. Yace masa ka taba ganin tsaya akan hanya kana tafiya yace eh. Yace idan kana tafiya akan hanya an gobe a kai. Yace kaucewa nake yi. Ba na yadda in doki kafa ta kiri ina ganin tsaya ke dan fara. Sai yace masa ake wannan shine tsoron Allah. Duk lokacin da mutum ya hango wani abu wanda bai dace ba to yayi kokari ya kauce mu wannan abu kada ya je ya afka yana ainihin wato sai. Shi yasa babu wani mutum da Allah madaukakin sarki yake da alaka da shi din ba alaka ta mutum yana da tsoron sa. Idan an zo masallaci ko an taru a wani guri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah bai kallon surar jikin ku a ga waye dogo waye gatire waye baki waye fari waye kyakkyawa waye mummuna wannan ba shi bane mahallin da Allah yake kallo abinda Allah madaukakin sarki yake kallo masu wa'annan sura su ya alaka su take da tsoron Allah subhanahu wataala ko a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan ya sha faruwa daga wasu mutane kana rena su amma saboda alaka su da Allah tana da kyau sai an je lahira ka sha mamaki yanda kuma za ka iya ganin wata babba in ta zo sai an bubuta an bubuta a gafara ta babba wacce nan ta zo sai an je lahira kuma ta ga babba ce a wuta wallahi babba ce a duniya kuma babba ce a wuta dan haka dabbar da ake yankawa talayya Allah sai ce lan yanalallahu luhumuha wa la dima'uha da jinin da dabbar da kuka yanka namu ba abin da Allah zai yi da shi amma walakin yanalahu taqwa minkum abin da Allah yake da alaka da shi tsoron Allah ne daga cikin ku Allah ya ce ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu sai ce inna akramakum indallahi at-taqwa wanda ya fi kowa girma da matsayi a gurin Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda ya fi dukkan shi wannan shi ne abinda annabi ya faɗa a hadisi yake cewa ayyuhan nasu inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid la qalla li arabin ala ajmin wa la ajmin ala arabin wa la abyad ala aswad wa la aswad ala abyad illa bi taqwallah babu wani wanda Allah yake da alaka da shi sai da jin tsoron sa sannan aiki idan mutum yayi Allah ba zai karba ba sai idan yana da tsoron Allah shi yasa yace inna ma yataqabbalu Allah min almuttaqin sannan wajen uzuri Allah yace ayi uzuri yace wanda zawadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa lalle ayi uzuri amma uzuri mafi fiti shine na tsoron Allah sannan Allah madaukakin sarki ya faɗa wajen sa tufafi yace ya bani adam qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha yace wa libasu taqwa zalika khairu rigar tsoron Allah ita ce rigar da tafi kowace riga har ake cewa ma idal maru lam yalbas thiyaban min al-shiqat jarrada quryana wa in kana qasiya wa khayru al-libas wa khayru al-libas al-mar'i ta'atu rabbih idan mutum bai sanya tufafi na tsoron Allah ba ko ka gan shi yana tafiya da kaya a cikin su tsarara yake tafiya mafi alherin kaya da dan adam yake sawa shine kaya na duk tsoron Allah subhanahu wa ta'ala sannan Allah ya ce walau anna ahlul qura amanu wattaqau da a ce mutanen wani guri za su tsoron Allah Allah madaukakin sarki yace la fatahna alaihim barakatun min as-sama'i wal ardi da mu bude musu kobobin albarka sama da kasa inji Allah subhanahu wa ta'ala to wannan yana daga cikin makaranta babbar azumi yake kokarin ya dora al'ummar musulmi akai shine kadai dan su zama masu tsoron Allah ne dan su zama to masu kiyaye dokar Allah ne aljanna ma babu wanda zai shige ta sai in ba ya ji tsoron Allah ba dan haka Allah yake tilkal jannatu allati nuriku min ibadina man kana taqiya wannan aljanna muna gadar da ita daga bayan mu ne wanda suka kasance suna jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wannan yana daga ciki azumin nan da za a shiga a fara yana ɗaya daga cikin rukunin musulunci guda biyar dukkan sani kun karanta annabi ya ce duniyar islami ala an gina musulunci akan abubuwa guda biyar akwai azumi ya tabbata a cikin bukhari hadisi na 1397 hadisin abu hurairah Allah ya kara masa ita yace anna arabiyyan wani balaraban kauye akan nabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen annabi فقال سيتي ومن ذا الله دلني على عمل كنونه ولا عيش اذا عملته دخلت الجنه وان اني غير شجاع الجنه فقال سي من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي مثل لا تشرك بالله شيئا ان كان سوء كي عيش وان انجي لا يرى فذاك شجاع وتبقى شجاع الجنه ياتي ابو نفر وكذا في شركه الله سنة النبي يتي مصر وتقيم الصلاة المكتوبة فطير تتصلى وتأك وجب تاتا أكنكا أبو النبي يتي مصر وتوتي الزكاة المفروضة تبار زكاة وتأك فرلا تاتا أكنكا سنة يتي مصر وتصوم الرمضان سننقي أزم موت الرمضان قال في شيء وانا متمن يتي والذين في بيده لا أزيد ana haza itinarin sai da Allah badan kara ba bazan rike ba akan abin da kuka fada kalam ma wallahi lokacin da ya juya baya zai juya ya tafi sai manzo Allah ya juyo kalli sahabbai ya ce musu man sarrahu an yanzur ila rajulin min ahli aljannati falyanzur ila hada duk wanda yake so ya kalli dan aljanna yana tafiya to ya kalli wannan mutumin da ya juya baya zai tafi saboda ya ce zai ya azumi wannan wata na Ramadan da za a shiga yana da falala dai daga cikin falalar shi a cikin wannan wata ne Allah madaukakin sarki ya saukar da alqur'ani qur'ani yana da sauka uku akwai saukowa daga lauhul mahfuz zuwa baitul izza daga baitul izza zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a cikin wannan wata na Ramadan ne Allah madaukakin sarki ya zabi ya saukar da ainihin wato alqur'ani a cikin sa ya tabbata Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa dakala Ramadan Ramadan ya shigo to qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake cewa inna hadha ash-shahra qad hadara lalle wannan watan ya riga ya halatto wa fihi a cikin wannan wata da za mu shiga akwai laylatun khairun min alf shahr akwai dare kwaya dai da ake riska ya fi wata dubu a cikin sa sai kike hurima ha faqad hurima alkhair kullahu duk mutumin da aka haranta masa yin riski wannan daren ko an haranta masa alheri gabaki ɗayan sa a cikin wannan watan da za a shiga ne ake samun wannan daren da Allah ya kira shi laylatul mubaraka sannan ya kira shi laylatul qadr kuma mun ce wannan daren ana kiran sa da lailatul qadr ne saboda abu guda uku abu na farko akan ce alqadr da ma'anan wato daraja ko girma sannan akan ce alqadr da ma'anan ainihin wato at-tad'i kunta ta'ab sannan akan ce alqadr da ma'anan wato gode din abin da za a yi a ciki wannan daren an ce masa lailatul qadr ne saboda dare ne duk wanda Allah ya yi masa gaman ka tarye bauta ma Allah na wannan daren to wanda bai riski wannan daren ba sai yayi ibada ta shekara 80 da wani abu kafin ya kawo ka domin wata dubu in ka lissafa zai baka wani shekara 80 da wani abu kuma dare ne kwaya dai Allah ya ce lailatul qadr khairun min alf shahr ya fi wata dubu wannan daren kwaya daya shi yasa ake kiran shi da qadr sana ana kiran wannan daren ne da qadar saboda a goman ƙarshe yake Allah madaukakin sarki ya kuntata abun ta hanyar sanin haƙiƙanin yaushe ne kamar yadda Allah ya ce wa zannuna iz zahaba mughadiban fa zanna an lan naqdir alayhi alqadru da ma'anan at-tadayi da an ce idan goman ƙarshe ya zo haƙiƙanin daren da lailatul qadri 11 ga wata ne a 21 ga wata ne ko 22 ko da uku da wani ko wata ba za ta bauta ma Allah ba sai 23 sai aka bar shi aka yi ta haka shi aka ce 21 aka ce da 2 aka ce da 3 aka ce da 4 daga karshe dai ba a san hakikanin yaushe bane amma mutum yana so ya riske ta sai hakuri ya bauta ma Allah cikin a kwana goma ainihin wato karshe din a cikin wannan wata na Ramadan ne da za ka shiga hadisi ya tabbata daga al-Imam Abu Huraira yake cewa idan ja'a Ramadan idan watan Ramadan ya zo futihat abwabul janna za a bude kofofin aljanna kenan yanzu suna kullane sai ke cewa ghuliqat abwabun nar za a bude kofofin wuta za a kulle kofofin wuta sannan a bude kofofin aljanna kenan yanzu wuta tana me wuta tana kuce shi yasa manzon Allah yake cewa idan kuka ji ana tsananin zafi fa afridu to ku dinga jinkirta sallar azhar yace fa inna shiddatil har domin tsananin zafi da kuke ganin kamar faini da annama jahannama ce take numfashi in ce numfashi sai ka ji zafi duk ko ina ya dima ne duniya to wanda yake nan ma yaushe san ana yin zafi sai kin taba zuwa kodar Saudiya ne a daidai lokacin da ake zafi za ki dauka ranar duniyar nan an tattaro ta ne ki ake haska ma duk inda za ki tafi saboda tsabar zafi da ake to sai annabi yake cewa tsananin zafi da kuke ganin ana yin to numfashin da jahannama take yi to a cikin wannan watan ne ake kulle kofofin wato wuta sannan a bude kofofin aljanna sannan manzon Allah ya ce wasuqidatu shayatin a cikin wannan watan ne duk wani shedanin aljani kangarare da yake zuga mutane gurin saban Allah za a kawo shi a daure shi saboda mutane su samu walwala gurin bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata a cikin littafin az-zubur wa ar-raqa'iq na Abdullah ibn al-Mubarak wanda ya rasu hijira na shekara 181 hadisin Abdullah ibn al-Amr ibn al-As yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce anna siyama wal qur'ana azmi da kuke gani da al-qur'ani yashfa'ani lil-abd za su ceto ga dukkan bawan da yake yin su ya kuma siyam idan an ji gaban Allah subhanahu wa ta'ala azumi zai miki ya ce rabbi ya ubangiji mana'atu at-ta'ama na hana shi cin abinci shahawati bin nahar da duk abin da yake sha'awa da rana fa shafi'ini fihi Allah ina roƙonka ka bani cikin shi wa yaqulu al-qur'an qur'an sai miki ce mana'atuhu annahu Allah na hana shi bacci illail da dare Allah ina roƙonka Allah ka bani cikin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da alqur'ani da azumi dukkan wanda yake yin su sai sun yi ceto a kan shi a gaban Allah amma azumi kamar yadda muka ce ba fa azumi irin na gaba garba ba dole ne zaman to me azumi yana yin azumin ne na farko ya san abin da yake akan ilimi ba akan jahilci ba na biyu ya zamanto yana azumin dan Allah ne na uku ya zamanto yana azumin akan karantawar manzon Allah wa'annan su ne azumin da ake magana sannan na hudu ya yi ƙoƙari duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mai azumi ya nisanta ya nisanta wata za ta ga ana azumi amma tana jiggo a shargun dungun tana jiggo a shargun kima bin kuma ana cikin azumi Allah ya kiyaye na haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wata magana yake cewa as-siyamu junnatun minan nar azumi da kuke ganin shi garkuwa ne daga wuta ka junnatu ahadukum min al-qital kamar yadda ɗayan ku yake samun garkuwa a wajen yaki da yake kare kai shi da in an kawo masa sara sara bai samu shi wannan azumi da za a shiga idan an shiga cikin wannan wata na Ramadan akwai kofa da Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe kawai don masu yin azumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna fil jannati baban a cikin aljanna akwai wata kofa yuqalu laha ar-rayyan ana ce mata rayyan yadkhulu minhu as-sa'imuna masu azumi ne kadai za su shiga yawm al-qiyamati ranar al-qiyama la yadkhulu minhu ahadun ghayruhu wal wanda ba su ba zai shiga ba yuqalu za a ce aina as-sa'imuna ila masu azumi suke wayakumuna sai su tashi la yadkhulu minhum ahadun ghayruhum ba su ba babu wanda zai shiga فإذا دخلوا إذا سكر جاسك شجع شيء ننسي كل قوة الرجاء أنجما لا كذا كشين قوة الجنة نسكر سونا هي كما يتمنى الله صلى الله عليه وسلم يمدى يجي في الجنة ثمانية أبواب أتكلم الجنة أقوى قوة في بداتها كما يتمنى وتسكر قوة في بدابي أبواب wutar da kofofi guda bakwai aljanna na da kofofi guda takwas akwai wanda Allah ya yi masa gaman katar duk abin da ake na alheri a duniya sun taba da haka zaka ga sunan ya fito ta wannan kofar ya fito ta nan ya fito ta nan wasu kuma duk abin da ake na tsaya a duniya sun taba su sai kaga sunan ya fito a nan kofar Allah ya kiyaye ya fito a nan ya fito a nan amma ba kofar wuta ba kofar aljanna ba da haka ibn al-qayyim yake fada a nuriyar sa yake cewa abwabu ha haqqun samaniyatun atat fi an-nafs wa hiya li sahibi al-ihsan sai shi babu ihsan wa zaka a'laha wa babu sawm yud'a al-babu bir-rijal wa li kulli sa'in salihun babu wa rabbu sa'i min mudakhil bi'aman wa la sawf yud'a al-mar'u min abwabi ha haqqan idha wafa qul al-iman minhum abu bakr huwa as-siddiq zaka khalifatul mab'uth bil-qur'an da kai ya faɗa shi kubarun aljanna guda bakwai ne kobar da tafi kowace ita ce babul jihadi daga babul jihadi kuma sai babul ainihin wato babul tsauni ita ce riyan za a kira masu azumi za a fi su zo su shiga ciki azumi yana daga cikin satifiket guda goma da ake da buƙatar mace ko namiji wanda yake so ya je ya shiga aljanna sai ya tafi ma Allah madaukakin sarki da wannan satifiketin guda goma idan mutum ya tafi da guda tara babu ɗaya to akwai matsala Allah madaukakin sarki ya ce innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati sai yake was sadimina والصائمات لما سأزمي منا لما سأزمي ماتا وانا شيني ساتفكت جدا قوما لأكد بقاتل هو لأن أدى السيادة قبضا الله لشي ناقش شيسا يشي والذاكرين الله كثيرا والذاكرات سيشي أعد الله لكم مغفرة وأجر عظيما الله يا متكتلي نعيني نومك وتكافر أعد الله لكم مغفرة ya mutattalin gafara da kuma ainihin wato lada mai jima idan al'umma ta tsayu ana yin azumi yadda ya kamata azumi shi yake sa musulunci mutum ya tsayu da yake nan sannan na biyu al-islam wato al-iman imanin sai yake sannan na uku azumi yana haifar da mutum ya zamanto a samu as-sabr hakuri sannan da kuma al-musabara shine umurtar juna da haƙuri da kuma daurewa a kan haƙurin sannan za a samu al-ibadatu azumi yana koyawa mutum ya zama cewa yana da yawan ibada sannan za a samu as-sahat azumi yakan sa al'umma ya zama cewa tana da da'a ga Allah madaukakin sarki ne abu na hudu za a samu at-taqwa azumi yana koyar da tsoron Allah madaukakin sarki sannan abu na biyar yana daga ciki za a samu ta'zimul hurma kila ba duk wani abu da Allah madaukakin sarki yake a girma ba shi idan mutane ba sa kula da azumi yadda ya kamata to za a samu ittiba'ul hawa bunsun zuciya sannan za a samu as-sala fata sannan za a samu al-isyan saban Allah sannan a samu al-fusuq fasikanci sannan a samu intihaqul hurumat keta dokan Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda muka faɗa muka ce azumi wajibi ne da littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai nau'i'ika na azumi wanda ba za mu tsawaita bayani a kansu ba za mu tsallake za mu tafi gaba mun sani cewa azumi guda biyu ne daga azumin da yake na wajibi sai azumin da ba na wajibi ba azumin da yake wajibi ne azumi ne guda uku akwai azumin kafara akwai azumin alwajibi sai azumin ramadan azumin da ba azumin wajibi ba ba na kafara ba ba na alwajibi ba sannan ba na watan ramadan ba to ya shiga cikin duk wani azumi da ake wanda yake ba na wajibi ba na nafila wanda ya kasu kamar haka na farko akwai azumin da ake na sutu shawwal da an gama azumin watan ramadan sai azumin me sutu shawwal wannan azumin da ake ba dole bane azumi ne na nafila don wasu da yawa sun dauka cewa in kai azumi fa dole sai ka yawa sai ka sutu shawwal wannan shine sannan abu na biyu shine azumin da ake yi a cikin watan al-muharram ko cikin watan ainihin wato zulhijja idan watan zulhijja ya kama 1 ga wata 2 ga wata 3 ga wata 4 5 6 7 8 9 azumi kwana nawa kwana 9 ga mutumin da wato azumin kwana 9 ake a cikin wannan watan ainihin wato watan ainihin wato watan zulhijja shine azumi na biyu wannan azumin yana karfafuwa ne amma ga mutumin da bai je aikin haji ba wanda yake aikin haji ba wannan azumin a kansa amma wanda yake zaune a garin su bai je aikin haji ba to akwai wannan azumin na kwana 9 da ake yi ba dole bane azumi ne na nafila na mustahabi a cikin waɗannan kwanaki guda 9 a cikin watan zulhijja sannan na uku akwai azumin ashura ko a cikin watan al-muharram 9 ga wata da kuma nawa 10 ga wata shine wannan da ke kafin wato 9 ga wata da kuma 10 ga wata a cikin watan al-muharram sannan abu na hudu akwai lizimtar azumi da yawa a cikin wannan wata na sha'aban babu wani wata da ake yin azumi tun daga farkon shi har ƙarshen shi in ba Ramadan shi addinin musulunci da yazo kullun yana kokarin ya tausaya wa mutane amma bid'a da yake matsiya tiyaci Allah ya tsine ma bid'a kullun ana tausaya wa mutane ita kuma bid'a ko take fita kashe mutane aka zo aka sa mutane azumin wata uku su yi azumin Rajab su yi Sha'aban sannan su yi wa su yi Ramadan azumin wannan wata na Ramadan ba a matsayin shi na ɗaya daga cikin shiga cikin musulunci guda biyar Allah ce wa ya alal ladina yusifunahu fa fidyatun ta'amu miskin wanda ba za su iya ba su ciyar Anas dan Malik ya kai shekara 120 kafin ya bar duniya sai da ya kai matakin da baya iya yin azumi dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a guda uku kuma Allah ya karba yace Allah ya ba Anas shekaru Anas ya kai shekara 120 kafin ya rasu yace Allah ya ba Anas kudi Allah ya ba Anas kudi ba na wasa ba sai da kai daliban Anas dan Malik wannan shekara idan ya wari zakka ya ba waɗannan kafin shekara ta zagayo su ma sun yi kudin da za su iya ba wani zakka sai ya ce ma waɗanda ya ba zakka ku ci wannan albarkar addu'ar babban mai gida ce da yau sannan ya ce Allah ya ba Anas ƴaƴa da yawa sai da Anas dan Malik ya fi ƴaƴa wajen 125 sannan ya ce Allah ya shigar da Anas aljanna to lokacin da ya ce kara da yawa baya yin azumi sai ya zo yana ciyarwa to azumin Ramadan din ma an ce idan mutum ba zai iya ba ya ciyar saboda ana jin tausayin shi amma wa'annan sun zo sun sa tsoho azumin wata uku da azumin tsofaffi da azumin da sallar tsofaffi da waye bala'i na tsofaffi ka rasa inda aka samu irin wannan bala'i to ba a yi amma ana yin azumi da yawa a cikin wannan wata na Ramadan na Sha'aban idan mutum ma yana da hali daga farkon Sha'aban zuwa yanzu ya dage ya azumi kamar guda 15 haka sannan azumi na biyar shine ranar Litinin da kuma ranar Alhamis a kowane sati ranar me ranar Litinin da ranar Alhamis a kowane sati da ake sannan azumi na ainihin wato shida shine azumin kwana uku a cikin kowane wata idan wata ya kusa rabawa tsakiya 12 to sai ki dauki azumin 13 ko 14 15 kwana nawa kenan kwana uku wannan azumin alai da haka manzon Allah ya ce duk wanda yayin wannan azumin na kwana uku daidai yake da wanda azumin wata daya sha uku sha biyar ana yin wannan azumin na kwana uku a cikin kowane wata idan ya kama idan zaki yi sannan azumi na gaba bayan wannan shine siyamu ainihin wato yau ifta wato azumin da ake yi wanda wannan malami sun ce ba azumi bane wannan dai shine ainihin wato ranar azumi nau'i ka guda shida to azumin watan ramadan kamar yadda kuka sani yana da rukunai rukuninsa guda biyu ne kadai na farko a samu niyya idan an ce niyya ba wai kurishi ake yi ba nawaitu sauran ramadan farra Allahu akbar ba haka ake yi ba wannan at-talaffuz bin niyya da malamai suke faɗa bid'a ne a zuciya ake tsawa da a kitabun niyya aka ana ce ma ramadan ko kuwa sallaci za ta yi niyya bismillah nawaitu dukhul al-masjid farra Allahu akbar sannan sai ke faɗa a wannan ba ai ba dai bane kuskure shine bi an yaksira sa'ibu bi hadha al-infaq mai azumi ya yi niyya a zuciyarsa da wannan kamewa daga cin abinci da niyya a zuciya cewa zan kame in daina cin komai ne a matsayin bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan niyyar nan ana yin ta kafin kullum al-fijr kuma ana yin niyyar nan ana yin azumin nan ne dan Allah kadai dan neman yardan Allah wannan shine abu na biyu farko abu na biyu rukunin azumi shine al-imsaku al-muftirat mutum ya kama da duk wani dankin abinci ko abin sha daga lokacin da rana ta kullu wato al-fijr ya kullu har zuwa lokacin da rana za ta ainihin wato fati wannan yana daga cikin wato rukunan shi azumin da ya kamata a ce mutane sun ainihin wato kiyaye to sannan azumi yana da sharadi guda haka na farko a islam musulunci idan ka kuje azumin bai ba amma kowannan wajibin yana nan a kai kuma da za a je lahira idan bai yi ba sai Allah madaukakin sarki ya tambaye shi na ka ka'ida ce gurin malamai cewa al-kuffar muqatabuna fi usul ash-shari'a wa furu'iha duk wani kafiri da ya mutu in an je lahira sai Allah ya mai tambaya akan tauhidi da abin da yake kasa da tauhidi sai ya masa tambaya akan sallah da azumi da zakka da duk abin da kika san idan baki ba sai an tambaye ki to kafiri shi ma duk bai ba sai an tambaye shi amma yanzu ba wajibi bane akan sa tunda bai shigo addinin ba abu na biyu shine al-qulu balaga idan karamin yaro yayi azumi azumin ya inganta amma ba wajibi bane a kai shi shi yasa magabata yaran su tun ina suna yan ƙanana suke koya musu azumi a tanadar ma yaro abin wasan da zai ta wasa ya shagalta har sai yamma ta yi to a matsayin ki na uwa dole ki lura da wannan ababi na tarbiyya kake bar yaro su ya zama gandandan ya zama wani garje da ƙato sannan ki ce a lokacin zai fara azumi to wani za ku ta bala'i da shi kuma ba zai ba sannan abu na uku al'aqli hankali mahaukaci idan ya azumi azumin bai ba saboda babu takalifi a kan shi malamai sun ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an dauke alqalami daga cikin wanda aka dauke masa alqalami akwai mahaukaci sannan abu na hudu shine as-siha lafiya idan mutum ya azumi ba shi da lafiya azumin yayi amma kuma ba dole bane azumin akan sa shi yasa Allah ya ce faman kana minkum marida sannan haka matafiyi za ki tafiya daga nan za ki tafi wani guri azumi ba dole bane akan sa shi yasa wallahi duk wanda ya yi nisa da inda ake karatu ya fi kowa shan wahala annabi ya faɗa ya ce laysa minal bidd bai daga cikin da'a ga Allah yin azumi halin tafiya annabi ya faɗa ya ce tafiya da kuke ganin ta wani nau'i ne na azaba ba za ki gane haka ba sai kuna tafiya wataƙila abin hawan ku ya samu matsala sannan za ku gane haka tafiyar da ya kamata wata kila kin tashi daga safi zuwa azhar kin kai idan motar da kika hawo ta samu matsala sai kiga Aisha da kike ba ana nan ana ta gwagwa ba a cikin dajin an rasa yadda za a yi ko a ce barayi sun tara mutum ko a ce an yi kaza ko a ce an yi kaza ko a ce an yi kaza a ta wannan zamanin da ake ganin wai akwai jirgin sama akwai waye akwai waye tafiya tana da sauki ba ta da wani sauki yanzu duk wanda bai taba hawa jirgin sama ba nan zai fara hawa to a ranar zai ga tashin hankalin da bai taba gani ba shi yasa in hawo ana ce wa jama'a idan abu kaza ya faru ga wata riga iska nan ga wata leda nan za a bi ta nan ni zai yi sila wala wala ko ta wala wannan abun ya tarwace a sama ai ba ka da wata dabara to in mutum zai yi tafiya zai sha wuya idan kin tashi sai ki wani kikin kila da yi in an tsaya a wata kwana ki ɗebi kikin yadda ya kamata in kin dawo ki azumin ba a cikin wahala ba haka Allah yake so shi yasa a ƙarshen ayat da ya gama maganar azumi sai ya ce yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah yana nufin ya sauƙaƙa muku ne bai nufin ya takura muku amma yanzu wata saboda baƙin jahilci da rashin karatu za ku ganta a halin tafiya ba gashi tana shan wahala kamar za ta mutu amma wani ta cika azumi ita ganin take yanzu ta cika wannan azumin fa shine da'a ga Allah ta ajiye azumin ta sabawa ta saba ma Allah shi yasa yanzu da sai zan yi tafiya cikin Ramadan din nan na san ga wata tafiya za a sha wuya sai na san abin da zai yi shi wallahi in an tsaya wata kwana in ka ce a kawo kula kan fahimci abin da ke ci wannan shine da'a ga Allah subhanahu wataala to in mutum ba shi da lafiya in yi azumin yayi in mutum ya yi tafiya in yi azumin yayi amma azumin ba dole bane a kai shi bai wajaba ba amma rashin lafiyar da in ka yi shi kana azumi za ka sha wuya to ka aji shi yasa za ku ga masu fama da ulta kun san ultan iri biyu ne akwai wacce take zama chronic an riga an cire tsammani ba babu ba za ta warke ba yanzu wa'annan ba wajibi bane akan su azumin sai dai su ciyar kawai wanda kun ulta su ake tsammanin za ta warke to su ajiye azumin sai sun samu lafiya su yi mai salama ainihin wato azumin ina fata an fahimta to wannan yana daga cikin abubuwan da shi wannan ainihin wato azumi ya kunsa wanda bai ainihin wato zama dole ba sannan abu na biyar shine al-iqamatu wato zama a guri wanda fala yajibu sawm ala al-musafir azumi ba wajibi bane akan matafi sannan abu na shida a samu al-khulu min al-hayd wan-nifas mace zamanto ta fita ba ta al'ada sannan ba ta jinin haihuwa a cikin watan Ramadan idan mace tana al'ada sannan tana jinin haihuwa ta haihu a Ramadan azumi ba dole bane a kanta an fahimta ai sannan abu na gaba shine azumin kafara da muka yi magana wanda kafara ta zo akan abin da ya shafi wato idan mutum ya yi rantsuwa ko azumin alwashi da makamantansu wannan shine ya zama dole shi yasa malamai suka ce idan mutum ya mutu ana bin shi azumi idan azumin na alwashi ne yanzu misali a cikin yin alwashi cewa idan Allah ya kawo ki Ramadan din nan lafiya lau aka yi azumi lafiya to bayan sallah za ki azumi 60 sai kika samu kanki wannan ko kika ce misali sannan ake fama da malfa kika ce in Allah ya da in aka yi zaɓe malfa ta fashi to za ki azumi 60 to yanzu ya zama alwashi ya zama bi idan kika mutu sai dai yan uwanki kowa ya raba nashi kowa a raba mai azumin nan wannan ya dago mu wannan ya dawo kin tafi kin ba mutu ga da azumi amma dole sai an biya wannan azumin shine yuquna bin nazar wa yakulu yawm kana sharruhu mustajira to da azumin ramadan da azumin kafara kafara akwai na zihari shine mutum ya kwatanta matarsa da babarsa da babarsa sannan akwai azumi na cikin kai ta hanyar ainihin wato waɗannan su ne ake yi azumi 60 a jere sai kuma azumin kafara sai azumin alwashi waɗannan su ne nau'ika na ainihin wato azumi yan kuwa a gurguje saboda yanayi na lokaci azumi yana da fa'idoji ɗaya daga cikin fa'idar da azumi yake da shi shine na farko alwa'd bil bushra shine akwai alqawli da bishara wal fawz bil janna da kuma samun rabo da aljanna hadisi da dama sun gabata akan wannan duk mutumin da yake azumi to Allah madaukakin sarki ya masa alqawli da bishara da samun babbar rabo na aljanna tun kafin ya koma zuwa ga Allah madaukakin sarki abu na biyu tuhuratul lin nafs azumi yana sa ran mutum ya tsarki sannan wurqayatul lil badan azumi sannan yana ba jikin dan adam kariya sannan abu na uku shine yusmiru mahabbatan lahi wa ta'ati yana haifowa da mutum san Allah subhanahu wa ta'ala da kuma da'a ga Allah madaukakin sarki abu na hudu yuhadhibu tibaa azumi yana tsarkake dabi'a sannan kuma yana miƙar da ran mutumin da ta zaman tukan galariya ta kibin Allah subhanahu wa ta'ala sannan abu na biyar dalilu salatil asri dalili ne akan bawa ya gyaru duk lokacin da ya tsaya yana azumi tsakaninsa da Allah wastiqamatihi da kuma tsayuwarsa akan tabarkin Allah domin yanzu idan ana azumi kika je kika shiga daki kika samu tuwon shinkafa malmala kasuwa da mai da nama kika dora kika ci kika fito kika dinga masurai ana ai azumin nan da wahala kina wallahi tallahi ba wanda zai gane kina azumi ba wanda zai gane sannan abu na shida simamun amni min al-wuquf bil muharramat azumi yana haifin mana mutum an san abinci ta yadda ba za ka faɗa cikin ababen da Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato hana ba azumi yana da wannan shi yasa hadisin Safiya matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da tazo tana annabi yana aiki kafi tara ko shi annabi bayan sun gama tattaunawa sun gama hira yana aiki kafi sai annabi ya raka ta zaka koma shi yana cikin tafiya yana cikin tafiya ya rike hannunta kun san haka ake akwai bambancin al'ada zuwa al'ada yanzu a ƙasashen Laraba malamin da kake jin shi babba daga cikin manya-manyan malaman duniya za ka iya ganin shi a hadami ya rufe hannun matar sa tana tafiya amma da guda ba dole zai gwada ya sa shi yana rike hannun matar sa tana jira sai ya zo zai sallah wani ce wallahi ba zan bi shi me ba ne ke wannan kan dukkan malamin da nake ganin shi yana rufe hannun wata ba saboda anan ba a saba ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna tafiya sai ya hango wasu sahabbai sai suka hango shi da shi da ita sai suka yi sauri za su juya sai annabi ya ce musu ala rusulukum ku tsaya kun ganta wannan safiya mata ta ce sai suka ce haba ya rasulullahi annabi ya ce musu a'a abin da yasa ne muku bayani saboda na san irin yadda jini ke gudu a jikin dan adam haka shedan ke gudu a jikin dan adam kada shi dan ya je ya raya muku cewa kun ga annabi ku da wata mata sai ku shiga bala'i to sai malamai suka ce abin da yasa kuke ganin a wajen Ramadana mutane suna da kazar-kazar na saba ma Allah da a cikin Ramadan ba su da shi saboda yanzu idan kika ci abinci da kin ci abinci jini yana circulating a jikin sama da cikin da yunwa idan kina jin yunwa jini bai sa circulation a cikin kiran da take kina ku to sai zama to a tashi dan irin yadda jini ke gudu a cikin mutum shi ma haka yake yawo kenan idan ba ki ci abinci ba jini baya circulation a cikin ki yadda ya kamata ku to shi ma shi dan ba zai samu yin circulation a cikin ki ba yadda ya kamata kamar yadda in kika dibi girki kika koshi jini zai ta yawo a cikin ki yadda ya kamata to haka kuma shi dan zai ta yawo a cikin ki shi ma yadda ya kamata sannan abu na shida azumin nan yurisu wato al-khashyata min Allah azza wa jalla yana gadarwa da mutum wato halattu da Allah duk lokacin da mutum zai yi halattu da wa halattu da Allah ki kaddara cewa yanzu zan yi kaza Allah yana sani ya san halin da nake ciki kuma ya san abin da zai yi sannan abu na bakwai shine wato azumin nan yusmiru muraqabatullahi azza wa jalla bisirri yana gadarwa da mutum wato ya danga kiyaye dokar Allah yanzu da Allah ba nan biye ku yanzu za ku ga masu shan taba da duk masu wasa halai a wannan watan sukan hakura su bari ko ba su hakura da za su shiga a koye su yi akwai wanda ya san sun yi to yadda mutum a wannan watan yake hakuri ya takura ma kanshi ya bar abubuwa da yawa haka ake so idan azumi ya maka tarbiya a wannan watan a watan da ba watan Ramadana ba to kai hakuri kai ma kanka wannan tarbiya ka ci gaba da tafiya a kanta wannan yana daga ciki abinda azumi yake koya ma ainihin wato mutum sannan azumi wato yakan tsarkake mutum daga yin kamanceceniya daga ragowar ainihin wato halittu sannan a cikin azumi malamai suka ce hatta lafiya dan adam yakan bambanta lafiyarsa a cikin azumi da wajen azumi kun san muna da ciwuka guda biyu akwai ciwon koshi akwai kuma ciwon yunwa akwai wanda za ku gansa a cikin mata jimin daɗin ko da yaushe in ka ganta sai ka ga bakinka na motsi kana kurkure wara a ko da yaushe cikin cin wara a kai sai ka ga bakin yana motsa ta me buri ita ce dan sanin lafi ta ce kallon lama ita ce waye waye ita ce ko mai ta kurkura to idan ci ya yi yawa matsala ne kamar yadda idan ba a ci matsala ne to sai musulunci ya kawo ka'ida lokaci ya wuce sai musulunci ya kawo ka'ida na a kiyaye gurin cin kare yawa don ka a samu matsala to azumi turawa sun yi bincike sun gane cewa tabbas da gaske wallahi azumi yana tsara wa ɗan adam lafiya ga dukkan wanda yake yin azumi cin abinci in yayi yawa matsala ne to shi yasa sai ake so dan yanzu wani ko wata in ba dan wannan wata na Ramadana ba babu yadda za a yi a ce wai a samu wuni kaya tun daga safa har sai bata ci komai ba ba zai taɓa yi ba ba zai yi ba sannan yana daga ciki dan haka idan mutum yana dan samun kansa cikin wannan yunwa da makamantansu da ake dan samu na lokaci bayan lokaci yakan karfafa mutum ya zamanto yana da ainihin wato lafiya da wamammiya lafiya ta dindindin azumi yakan taimaka wa wannan sannan abu na gaba wato fi harbul shaitan ko ala shaitan a cikin azumi akwai yaƙar shaitan sawa'un shaitan cikin mutane yake ko cikin wa ko cikin aljanu to a cikin azumi akwai yaƙar ainihin wato shaitan sannan abu na gaba a cikin azumi wato fi suka ce akwai ihsasun bil alam al faqir akwai zaka ji irin radadin da talaka yake yanzu wata kila wata mata babba ce a cikin ku tunda ta taso a rayuwarta bata taba sanin ba su bata san ma me ake kira yunwa ba to sai aka ce ai azumi ba a ce masu kudi za su yi ba ko masu mulki ko talakawa da manya da kanana kowa sai yayi yanzu idan wata ta zo ta ce miki tun safi har yamma bata ci abinci ba ai dole ki tausaya mata dan ke ma kin ji kin ji yadda ake ci kin wani tun daga asuba har dare ba kiwa ba baki ci ba to wannan yana daga cikin dalilan da yasa Allah maka kudin sarki yake a ainihin wato ga azumi a gurguje saboda lokaci ya karatu dan uwa babban abin da azumi yake so ya koya mutane babu kaman tsoron Allah da kuma dabi'a da kyau da kiyaye dokar Allah cikin Ramadana da kuma wajen ainihin wato Ramadana abu na biyu shine a cikin wannan watan da za a shiga ana da buƙatar mutane su ƙara aikin alheri sama da yadda suke yi a baya wajen karatun Qur'ani musamman karatun Qur'ani yana da tasiri wurin gyara zuciyar da ta lalace an fahimta ai yanzu Qur'ani da za ki ɗauki kullum aya biyu ki haddace a shekara biyu da a shekara shida da ƴan kwanaki za ki haddace Qur'ani daga bango zuwa wata sai ta zauna sai awa huɗu biyar kana kallo amma wallahi saboda shaitan ya take ta ya ratsa ta da za ta ce bari ka zauna sai karatun Qur'ani da ta zauna minti talatin za ka ga tana wata amma har da awa ya haɗu karatun ba zai yi amma ba za ki awa nawa awa biyar tana kallo amma karatun mulki ta kallo baya wata ma karatun Qur'anin bata iya ba kuma bata da niyyar ta koya Allah ya kiyaye za a samu matsala to saboda haka ku nisanta kanku daga kallace-kallacen abin da bai dace ba cikin wata na Ramadan Allah ya samu cika da imani da yawa kun sani wasu daga cikin yan gofa baya duk wanda aka kasa a nan gurin za ta iya sanin wata a unguwarsu wadda azumin ba a rabita aka amma Allah ya kaddara ba a yi na bane da ita ba ko wace an tashe ta a unguwarsu ta san wadda ita aka yi azumin ba amma na bana ba ta to ke ma idan an yi na bane da cewa ya ba ki garantin shekara mai zuwa za ka dawo da ba to da Allah ya sa mu fita da imani Allah kuma ya sa mu sama da duniya lafiya abin da muka fada ne Allah ya ba mu lada wannan muka kuskure Allah ya kuma السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تبارك الله وبركاته تبارك الله وبركاته تبارك الله وبركاته